الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan yammaci ne na ranar Asabar 12 ga watan Jumadal Akhira. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435, daidai da 12 ga watan Afrilu shekara ta 2014. Wannan shine kaset na tara daga cikin jeren giyar kasusuwan karishan karatun fiqhus sira wallafan babban malami al-doktor al-usadid doktor Zaid ibn Abdul Karim Zaid, wanda profesa ne na fiqhul muqaran a babban makaranta ta horar da alƙari ta kasar Saudi Arabia wanda ke garin Riyadh. Wannan littafi na fiqhus sira nan jama'a masu sauraro ba su manta ba, wato karatuka ne da muke karasawa waɗanda babban malamin mu al-Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani, Allah ya ji kanshi da rahama, ya kasance yana gabatarwa. Waɗannan muryoyi da ainihin wato hotuna na bidiyo gabaki ɗayan su, waɗanda ke ɗauke da wannan tambayi na Darul Hadisi Salafiya, gabaki ɗayan su mallaka ne na wannan cibiya ta Darul Hadisi Salafiya da ke nan Zaria a Najeriya, kuma suna ƙarƙashin kariya ne ta dokar kiyaye haƙƙin mallaka ta copyright. Don haka ba a halasta wa wani mutum guda ɗaya ko wasu taron jama'a su kwafa ko su juya ko su nakalta ta hanyoyi na gargajiya ko na lantarki ba, ba tare da rubutaccen izini daga wannan cibiya ba. Yin hakan ya saba wa doka ta ainihin wato kariya ta copyright binnan commission. Idan jama'a masu sauraro ba su manta ba, muna ta dai karatu a cikin fiqhus sira wanda ya shafi ainihin wato fathu makka. Mun gama karanta labarin fathu makka din a takaice kamar yadda malai ya kawo shi a nan. Mun kuma fara jin bayanai da yake ta fitarwa na fawaid al-mustafada min ghazwati fathi makka, har mun karanta zuwa gaba ta shida. Yanzu za mu tashi a inda malai yake cewa as-sabi'a, wato abu na bakwai daga cikin fawaid da za a iya fitarwa daga cikin wannan fiqhus sira wanda ya shafi fathu makka shine, يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام الحافظ ابن القيم الجوزية الله يغفر تامشي ينا فدا أتكين أينهم وتزاد المعاد كينان إندي فتد فكهم ونن وري نفته مكة في فوائد فتح مكة. أورن دي كي بياني جمدا فائد وزن دي فتر أينهم فتح مكة يتي وفيها a cikin fathu makka daga cikin fawaid akwai annar rajula idza nasaba almuslima ila an-nifaq wal kufr, cewa idan wani mutum ya danganta wani musulmi zuwa ga munafurci ko kafirci muta'awwilan bisa ta'wili wa ghadaban lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama, ko ya zama yayi haka dan fushi na kokarin kare addinin Allah da kare ma'aikin Allah da damunci Allah su tabbata a gare shi, wa dinihi da kare addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, la li hawahu wa hadhihi, ba yayi hakan ne dan son zuciya ko karuwar kanshi ba, fa innahu la yukaffaru bidhalika, wannan mutumin da ya jefi wani da kalmar kafirci ko kalmar munafinci ba za a ce to in ba ta haukan wancan daidai shi a dawa kafarta shi ba, matukar ya zama asali abin da yayi din ya ga laifin da wancan yayi ne, laifi mummuna wanda sai shi kuma kishin shi game da Allah, kishin shi game da addinin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ga munin aikin, kuma aikin hukunci shikenan a zahiri, sai ya hukunta cewa wani munafiki ne ko zindiki ne ko kafiri ne ba da san zuciya ba, ba kuma dan neman wata yarda ta duniya ba, sai zama kuma abin da ya hukunta fi nafsil amri ashe ba daidai bane. To ba za ka dauko hukuncin cewa to wanda duk ya jefa dan uwan shi da kafirci faqad ba'a biha ahaduhuma, ya gurgata akan daya, ko da taje kan wancan ta fada in ba ta samu rindama ba ta dawo ta fada kan shi mai magana, to ba za a kafarta shi da wannan maganar ba, za a dauka cewa yayi kuskure kuma ma har lada zai samu akan wannan kuskuren. domin yayi ijtihadi ne yanzu fa aqta falahu ajrun wahid idan sharadan sun cika cewa malami ne mai magana ta addini bisa adalci da ilimi ina fata mun fahimci wannan fa innahu la yukaffaru bidhalika bal la ya'simu ba za a ce ma yayi laifi ba bidhalika sakamakon wannan bal yusabu hasali ma lada za a bashi alani yatihi gurgudan niyyarsa wa qasdihi da manufarsa wa hadha bi khilafi ahli al-awai wal bid'ah wannan fa bai shafi masoya zuciya da ƴan bid'a ba malamai masoya zuciya da malamai ƴan bid'a da masu magana ƴan bid'a fa innahum yukaffiruna wa yubaddi'una li mukhalafati yukaffiruna wa yubaddi'una li mukhalafati ahwa'ihim su suna kafirta mutum ko su ce ɗan bid'a ne shi dan kawai ya saba wa son zuciyarsu wa nihalihim dan ya saba wa irin addinin da suke wa hum aula bidhalika mimman kaffaruhu wa badda'u alalun su suka fi cancanta da a kafirta su ko a ce ɗan bid'a ne fiye da wanda suka gawo haka yau in ka tashi kace jama'a maulidi ba kyau bid'a ne sai a ce shikenan baya kauna annabi sallallahu alaihi wasallama ya jama'a musulmi mai hukunci wanda bai kauna annabi sai a ce kafiri ne shikenan wani ya zama kafiri kaga ta'awili ne suka yi suka kafirta shi kuma ta'awilin na san zuciya sun san ba kyama annabi ce ta sai faɗi wannan magana sun sani a cikin ransu sun san tsabar kauna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama da kokarin tsarkake addinin shi daga barna amma saboda san zuciyarsu dan su samu goyen baya a gun mabiyansu su gaba da kawo musu fa'ida suna kwashewa ko shikenan sai su lalata al'amarin su juya magana a ce ba a san annabi ba a kauna ahlul baiti ba a kauna yanzu ranar tunawa da ranar annabin shine kake cewa ba kyau yanzu annabi kenan babu ma kyau a tuna da shi sai su juya maganganu daga nan sai su kafirta mutane alhalin su suka fi cancantan kalmar fasikanci ko kafirci fiye da waɗannan mutanen da ke musu nasiha to banda irin waɗannan al'amarin ya shafi malami ne na sunna wanda yake yana kokarin bayyana gaskiya da wa'azi akan tauhidi ne ko akan fiqhu ne ko akan wata qadiyya ta musulunci har sai yazo yayi magana akan wani dan bid'a ko akan wani batacce karshe ya hukunta wannan batacce a matsayin kafiri ko zindiki ko mushriki ko makamancin haka bisa abin da ya bayyana gare shi na abin da ya bincike ko abin da ya kafa hujja da shi na maganganu ko rubuce-rubuce ko ayyukan wannan mutumin sai ya zama kuma karkashin haka kuma sai ya zama ashe abin da yake fima na mafi nafsul amr ashe ba daidai bane hukuncin to bai da laifi kwatankwacin wannan shine kwatankwacin mutumin da ya kawo alƙali ƙara yazo ya faɗi hujjoji alƙali ya ga hujjojin shi ya mai hukunci da gurgurdan abin da hujja ta bayyana sai zama a ce asalin qadiyar ba haka bane abin da ya faru wannan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya masu kawo ƙara tankiya cewa in kun zo ku dinga faɗan gaskiya watakila ɗayan ku ya fa ɗayan iya magana idan yazo ya faɗi magana mai daɗi ya iya kawo magana mai gamsarwa har na ɗauki haƙƙin da ba nashi ba na bashi sai da cewa na yanka mishi wuta ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin muslim kenan alƙali idan ka zo gaban shi kai ne mai kawo ƙara ko kuma kai ne lauya mai wakiltar masu ƙara kai surutai ka lallauya magana kai sirrul kalam har ka gamsar da shi yanke hukunci hukuncin da ashe ba haka bane abun ya faru to alƙali bai da laifi ya samu ladan ijtihadin shi a wurin Allah duk abin da ya baka na haƙin da ba naka ba ka sani ya yankan maka wuta ne to da haka wancan da aka mai hukunci kaddara in gwamnatin musulunci ce aka hukunta cewa wani zindiki ne saboda abin da yake ko kafiri ne aka bi ka'idar shari'a ya ki tuba har aka zarta mai da hukuncin kisa ƙarƙashin hukuncin da alƙali ya mishi ko to an kashe banza alƙalin bai zubar da jinin shi baya kan alƙalin ko da akwai kusuri a cikin magana saboda alƙalin yayi hujja ne da yanke hukunci da abin da ya bayyana gare shi ina fata mun gane wannan waya daga cikin daqa'iq na al'amura da ya kamata mu fahimta kuma wannan ba lasisi bane na ka ci gaba da kafirta mutane musamman idan ka san cewa wannan abin da kake yi na kafirtawa ko na bid'antarwa ba kana yin shi da ikhlasi ne da adalci ba a cikin maganganun ilimi ko kuma koda kana yi da ikhlasi da adalci ka san cewa matsayin ka na ilimi bai kai kai ba ta yiwuwa da ikhlasi kake amma kuma a ilmance ba kai kai hakan ba ina ba ta mun fahimci wannan kamar a ce kai ne kake da yaro bai da lafiya
kana so ya warke ne ka dauki wani magani ka bashi da ikhlasi din kenan ko ba ka bashi dan ka cutar da shi bane amma sai zama kuma kai ba likita bane kaga baka cancanci ka bashi bashi ina fata mun gane wannan kenan sai cancanta ta ilimi da kuma ikhlasi na kyautata aiki da tsarkin niyya to idan wannan ya hadu akan mutum idan yayi haka aka samu kuskure to babu matsala kamar abin da aka tambaya a ina malam ya fitar da wannan fikihu a cikin wannan matsala a ina wannan fikihu yake shine game da Umar da yace ya manzo Allah wannan munafiki ne kamar yin kashe shi kaga ya fatawa akan cewa munafiki ne shine magana da Umar ya fada cewa munafiki ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a yana da imani wato mutumin kirki ne yana nan har yanzu sahabi ne musulmi ashe sunan munafurci na aqida da yawo kan shi ba sunan munafurci irin wanda yawo kan su Ubayy dan Salul irin su ainihin wato Labir dan Afan irin su Jaddu dan Qais waɗanda suka zama munafikai a cikin mutanen Madina tabbatattu waɗannan wannan sunan bai yawo kan shi ba misali Ubayy dan Salul sunan munafinci yawo kan shi dan Qur'ani ya bayyana Labir bin Al-Asam sunan munafinci ya hawo kan shi domin yayi niyyar kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam Jaddu dan Qais daga cikin mutanen Madina ne sunan munafinci ya hawo kan shi saboda da aka je Hudaybiya shi kadai ne mutumin da bai wa Annabi baya ba haka tarihin ya tabbata a cikin littafin tarihul Islam na Zahiri shi kadai kowa ya shiga sahu ya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya har Usman da baya nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya wakilce shi ya ce hazihi yad Usman sallama su dan akwa ako da yake su ne manyan yan takifin sunna shi har so uku mai mubaya ya shiga sahu ya je yayi mubaya ya sake bin sahu ya je ya kare har so uku shi kuma wancin da dan Qais yana tsaye yayi folding arms din shi a gama yace a ni ba zan dauki abin da ba zan iya ba to ya tabbata munafiki to kaga irin waɗannan munafinci ya tabbata akan su munafincin aqida ko da su da sauran waɗanda Annabi ya ga yawa Huzaifatu dan Yaman babban consideration secretary din shi ya ga mai sunayen su amma shi wannan fa musammal imani ya tabbata akan shi sannan badari ne amma Umar ya kalli zahirin abin da ya faru dan abin da ya faru treason ne cin amana ne ko yanzu kai shi a ka'idar dokar ko ina ne ka ci amana kasar ku ka ci amana al'ummaka kuma za a maka hukunci da gurgurdan hukuncin da al'umma suka tanada ko addinin ka ko kasaka ta tanada akan irin wannan laifin shine za a je yaki gun abokan gaba kai kuma ka rubuta musu wasiƙa kana faɗa musu sirrin gamunan tafi wannan cin amana ne da Umar ya kalli wannan sai ga wanda duk ya ci amana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci amanan gabaki ɗaya musulmi a wani shiri da suke yi na abinda zai ƙara armashin addinin su to wannan munafiki ne ba wanda zai aka sai munafiki da Umar ya kalli wannan zahirin sai mishi wannan hukunci to shine inda malam Ibn al-Qayyim ya fitar da wannan hukunci idan wani malami kaga Umar ba da san zuciya yayi wannan ba kowa ya san Umar bai da san zuciya lokacin da adai Hudaybiya din amin a fatuhu makka lokacin da Abbas ya taho da wato Abu Sufyana akan raƙuma Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya gansu suna wucewa ba wanda ya musu magana Umar na ganin shi sai ya ce Abu Sufyan adu wallahi makiyin Allah gashi mun kama shi a hannu sai yana ta magana kawai kai Abbas da kai fushi sai ka ce ma Umar kai Umar ka rufa mana baki kana wannan maganganun ne saboda ba adiye bane shi ba dan kabilar ku bane sai ya ce haba Abbas wallahi ka san cewa inda Khattabu babana yana duniya wallahi musuluncin da ka shiga kai yafi muna a ce shi ya musulunta ba ya komai saka ba kuma saboda naga Annabi ya kasance yana kwadayin kai ka musulunta mai ruwana da kabilanci ba na riga na musulunta to haka Umar yake kowa ya san shi bai da kabilanci lokacin da ya cire Khalid dan Walid daga muƙami na komanda da muƙami na shugabanci na gwamna da aka nada shi a cikin ɗaya daga garuruwan da ainihin wato aka ci na ƙasar Sham Khalid ya ji haushi a ransa har yana cewa yanzu ni Umar zai wa haka sai da nayi wannan aikin na yada musunja a ƙasar Sham kawai sai ya ce ya cire ni amma daga baya shi da kanshi sanda zai rasu yake cewa wallahi na tabbatar da Umar baya abin shi dan son zuciya so da da ina ganin ya cire ni ne saboda bai kaunata sai naga ya cire mutanen da na san yafi su kaunata yafi kaunarsa fiye da ni ya cire Sa'd dan Abi Waqqas ya cire wani ya cire wani yace wallahi na tabbatar Umar ba da sarraye wannan abin ba sai ina wasiya cewa idan na mutu ku je ku ce wa Umar yayi hakuri haushin shi da naji kuma ƴaƴana da na bari nace shine wasiyin su haka ya bada wasiya san da zai mutu duk wannan menene kokarin tabbatar da cewa Umar mutum ne da aka san shi yana da absolute adalci a duk abin da yake da haka ba wani abu ne tsakanin shi da Hatib ibn Abi Balta'a ba yasa ya faɗi wannan magana a tsantsar abin da ya bayyana gare shi na dalilai ya hujjar shi to idan malami ya zama da irin wannan adalcin kuma kamancin sa sai zama karkashin haka ne ya hukunta wanda cewa shi kafiri ne to kar a dauki magana cewa a tunda wancan ba kafiri bane to shi kuma ya zama kafiri a in ma kuskure yayi to akalla yana da lada guda daya na wanda ijtihadi ya kuskure wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab malam yace a duba littafin ibnu al-qayyim na zadul ma'ad a cikin mujalladi na 3 shafi na 423 insha Allah الثامنة مسألة تتقوص مالا يتي وفيها أيضا هر إلا يو أتكين أينهم ونن فتون مكة أكوي أن وفيها أن الكبيرة وقال أيضا ابن القيم يتي وفيها أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماهية ونن أننا من تشعركما أشيب ببنز نبي دمتن زي أيكتا زي يوى a goge mishi wannan zinubin da wani babban aikin alheri da yayi koda kuwa aikin alkhairin shi ya fara zuwa kafin zinubin kama waqa'a aljis min Hatib radiyallahu anhu mukaffiran bi shuhudihi badara kaman yanda wannan leken asiri da tona asirin maikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu yayi sai zama aikin da yayi na zuwa badar sai ya goge wannan lefin kaga sai da aka je badar din da shekaru wadan shida sannan wannan abin ya faru amma duk da haka zuwan shi da yayi badar to ya zama mushi kafara ga laifukan da ya aikata a baya so saboda haka wannan ita ce kaida innal hasanat yudhibna sayyi'at ayyukan alkhairi suna tafiyar da na sharri amma kowanne da gurgurdan karfin junan su ma'ana babban zinubi to babu abin da ke tafiyar da shi sai babban aikin alkhairi wanda ya kai nauyin sa ko ya galabice shi kamar yadda ka san babban kashi da za a yi ba ruwa ba kankani ba zai flushin din shi ba sai an sa kashi da yawa ko in kashi na'am sai an sa ruwa da yawa ko idan kashi ya cika tukunyar nan ta kashi ta yan gayu din nan kana ganin ruwa rabu baki da zai flushin din shi sai an juya watakila ma sai an kara extra ko to haka zinubi babba to aikin alheri babba ne yake kafirtar da shi ina fata mun fahimci wannan watakila zanibi karami ya zama aiki a nere karami ya goge shi a takaice ayyukan alkhairi suna da tasiri wajen tafiyar da zunubai koda ko sun gabata kafin zunuban koda ayyukan alheri aka fara yi kafin zunuban abinda ke faruwa shine ita halittar mutum Allah ya yi ta wata halitta ce wata ke tana iya yin duka abubuwan guda biyu ta saba wa halittun mala'iku waɗanda su halittu ne waɗanda aka halicce su akan alheri zalla da halittar shedanu waɗanda aka halicce su akan sharri zalla shi ko dan adam sai Allah ya hada mishi jinsin guda biyu alheri da sharri sukan zo gare shi idan imanin shi ya galabaici dan adancin shi da ainihin bangaren sharrin shi sai ya aikata alkhairi idan kuma waɗancan munanan bangarorin suka taso mishi to sai kuma su galabaici imanin sa sai ya aikata mugun aiki dan haka Allah yake mishi hukunci da gurgurdan abin da ya rinjaye gurgurdan waɗannan wato abubuwan da suke jayayya akan zuciyarsa alkhairi da sharri da gurgurdan abin da ya rinjaye da shi ake masa hukunci dan haka idan sharri ya rinjaye sai mai hukunci da sharri ko zinubi ko barna ko kafirci kuma guzanci haka idan alkhairi ya rinjaye da imani da sauran sai masa hukunci da imani da waɗannan din to dan haka idan akwai sharri a ciki babu abin da zai zo ya kawar da sharrin sai alherin da yafi sharrin yawa kamar da idan akwai alheri a ciki babu abin da zai kawar da alherin sai sharrin da yafi alherin yawa sai kaga hadisi annabi yake cewa idan mutum yana aikata barna kullun in ya aikata barna sai a dinga diga wani bakin dattin zinubi a jikin zuciyarsa san da yake aikata barna ana diga wannan yana sakewa ana digawa har zai wayi gari wannan bakin zinubin tasirin zinubi ya galabaici alherin da ke zuciyarsa to a lokacin ne zama yana aikata barna baya jin wani kaikayi a ransa saboda ba shi da ra'idul qalb, ba shi da wani button wanda yake tuna mishi cewa kai fa mu'mini ne, wanda wannan ke sa duk sanda mu'mini zai aikata wata barna sai ya ji faduwar gaba. To idan ya zama baya jin wannan faduwar gaban, to zuciyarsa ta riga ta zama baƙaƙirin kenan. Daka zai yin ƙarya da cin amana da fasikanci da fajirci, baya jin ƙaiƙayi a ransa saboda zuciyarsa ta riga ta zama baka, zunubi ya riga ya galabaice ta, barna ta galabaice ta. Amma mu'minin da ke da ragowar imani, to duk sanda zai aikata wani aikin barna, akwai ra'idul qalbi wanda ke tuna mishi cewa kai mu'mini ne, sai ya ji tsoro, ya ji rawrawar zuciya. Idan imanin ya rinjaye sai ya fasa, idan imanin bai rinjaye ba sai ya aikata alhalin da yana jin ƙaiƙayi a ransa. Wal ismu ma haka fi nafsika kenan ko, wa karita an yattali alaihin nas, to da haka kullun haka dan adam yake rayuwarsa. Kuma a ƙarshen al'amari abin da ya galabaita, to da shine za a mishi hukunci al'amalu bil khawatim. Ina fata mun fahimci wannan. Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa tsarkin zuciyarmu da imaninmu ya galabaici wato dan adancinmu da rudin shedan din. A takeice wannan nuna mana kenan ya kamata mu yi kokarin aikata ayyukan alheri manya-manya, ayyukan da muka san suna kawo lada, dubga dubgal lada, ayyuka na jihadi, ayyuka na sadar da zumunci na alkhairi, kokarin karanta alqur'ani da haddace shi da aiki da shi, yin abubuwa waɗanda suke kawo lada, duk inda ka san zaka samu lada yi kokari ka aikata. Koda tsarin dabino ne da zaka fara, ka ci rabi, ka ba na kusa da kai rabi, da niyyar cewa wannan Allah ya mai maka shi a cikin mizanin hasanat. Koda mota ce ko babur kake tafiya akai, kaga wani zai tsallaka titi, kar kai gaggawa, tsaya ya tsallaka, takaburki yi mishi fitila cewa tsallaka, da tunanin kana yin wannan da sunan alheri ne. La tahqir min al-ma'ruf shay'an, koda dauke kaya ne go daga kan hanya, wanda shine adina daga cikin ayyukan imani, karkare na shi. Koda magana ce ta alkhairi da zaka fada, wanda kake tunanin ta zama nasiha ko kyakkyawan magana ko sada zumunci ko sanya yawan dan uwan kare, baka san yadda Allah zai karbe ta ba. Kuma hadisi haka yake fada, annabi yake fada cikin hadisin Muslim cewa mutum zai fadi kalma kwaya daya ta durmusa wuyan shi a cikin wuta, ko ya fadi kalma kwaya daya ta dauka darajar shi a cikin aljanna. Da haka la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, domin kullum muna aikata zunubai, muna yin kurakurai, muna yin laifuka, muna zakkewa muharramat, abubuwan da Allah ya hana, to ya za mu yi kenan mu samu kafara waɗannan zunubai? Shine dagewa wajen aikata ayyukan alkhairi, tun daga lafuzzanmu da motsawar gaɓoɓinmu da ayyukan jikunanmu da zuciyoyinmu da dukiyarmu da rayuwarmu da komai. Wannan shi zai sa mutum ya samu ya dan kama abubuwan da za su iya dauke mishi nauyin zunuban da ake aikata a wannan rayuwa. Allah barka shi yake samu dace. Shine malai yake cewa at-tasi'a, gaba ta tara, inzalun nasi manazilahu, wannan aikin ainihin wato wannan fatu makka yana koya mana bawa mutane matsayin su. Na akhudha min qawlir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, za mu ɗauki wannan ne daga inda ma'aikin Allah yake fara cewa man dakhala dara abi sufyana fa huwa amin, wanda duk ya shiga gidan abu sufyana to ya shiga cikin aminci. Fa fi hadha tawqirun li abi sufyana wa tamyizun lahu, yace a cikin wannan akwai darajtawa da nuna abu sufyana yana da matsayi, wa huwa sayyidun min sadati quraish, a matsayin shi na jagora daga cikin jagororin quraishawa. Ma'ana a matsayin mu na musulmi, duk mutumin da ke da matsayi a cikin al'ummarsa, ko a inda muka same shi mu ba shi matsayin shi, ko da ba mu yadda da matsayin ba. Ma'ana in ka je za ka yi hulɗa da wani shugaba na wani addini ko pasto ne, ka kira shi da sunan da mutanen shi suke kiran shi. In mutum honorable ne, kira shi da honorable ɗin shi, mu'amalance shi a matsayin mai martaba, mu'amalance shi a matsayin alaramma ko shehi ko shugaba ko liman, ka mu'amalanci mutum da gwargwadon matsayin da yake da shi a cikin al'ummarsa, kar ka yaye mai matsayi. Kai ne malami mai wa'azi ko mai karantarwa ka je ƙauye, sai ka tarar mutumin da suke girmama wa matsayin malami, wataƙila a nan a gari ko a bariki inda aka san addini sosai, to za ka tarar bai kai matsayin ma mai sa ruwa a gwangwanin alula ba, in za a kwatanta ilimin shi. Amma kuma a can shi ne shugabansu, za ka in ka je ka ci gaba da ba shi matsayin shi na shugaba, duk da wata kira ilimi bai kai dan hikin nan dan abin da ka sani ba ina fata mun fahimci wannan ka girmama shi irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama Abu Sufyan kenan ana cewa duk wanda ya shiga gidan shi je ya shiga aminci gidan shi yanzu amintacce ne kuma shawari ne aka bayar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Abbas yake ce mishi Abu Sufyan mutum ne mai san alfahari mai san girma ka bashi wani abu da zai ga cewa ka girmama shi dan haka sai manzon Allah yake duk wanda ya shiga gidan shi ya samu daraja yana zuwa ya faɗi wannan magana ko suka ce qabbahakallahu Allah ya muzanta fuskarka kai yanzu nan ka je wato kana so yadda kake da matsayi a cikin mu ka ci gaba tabbata da matsayi a cikin musulunci ko kuma saboda Abu Sufyan da gaske ne yana da son girma da izza din radiyallahu anhu har yana musulunci har zamanin Umar gabda rasulsa yana bayani yake cewa kai na so a ce na shiga musulunci da wuri yanda Umar dan Khattab suka shiga yace da na ci gaba da zama sayyidul kama kuntu sayyidan fil jahiliya duk da haka din yana gani har yanzu bai kai abin da ya kamata ya kai ba yace amma duk da haka ina fata ƴaƴan nan nawa lokacin Muawiya da Yazid ba Yazid dan Muawiya ba akwai Yazid kanin Muawiya wanda yana daga cikin da suka rasu a tsawusu tsaunu amwas yace ina fata ƴaƴan nan nawa Muawiya da Yazid su zama manya a cikin addinin nan yana da son ayi da shi ko me za a yi baya mutum ne babban mutum wanda yake muqaddami a cikin jama'ar sa to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kallu wannan abu sai ya bashi wannan daraja tun a fatuhu makka ina fata mun fahimci wannan da aka je yakin Hunain aka dawo manzo Allah ya dauki raƙumi 100 ya bashi shi kadai saboda hayin yana cikin muallafatu qulubuh wanda yake son su dai zauna a musulun karfa su samu kansu fita saboda zuciyar ta riga ta raurawa sun samu kansu a cikin matsala sune manya a makka sune jagorori sune masu fada aji sai wannan dan maraya Allah ya dauke shi ya bashi daraja Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas sai ya zabi marayan gidan Abu Talib ya bashi daraja da tafi da kowane mutum mahaluki a duniyar nan minal awwalina wal akhirina to sai suka samu sadma shock sai kasa karban wannan ainihin wato sabon al'amari da Allah ya kawo dan haka suka kafa adawa muguwar adawa to Allah ya cece shi ya da rabuwa musulunci sai ba a kashe shi ba yakin Badar dai da aka zo a sanadiyar shine shi da tawaggar shi ta al'iyya amma da yake ya san daji sai kewaye bai bi inda musulmai suka tare ba da yaje Makka ya aika da sako mu cewa ku dawo kawai duke ku da ku za ku tare mun dawo da ita Makka su Utba da su Ubayy dan ainihin abun nan mai sunan shi Umayyah dan Khalaf waɗannan da su Abuja suka ce ina ai wannan shine last chance da muke nema da mami maganin Muhammadu ku bar mu kawai mu je Badar mu shakata mu shagiya ayi rawa ayi waka sannan su fito kuma mu kashe su wai sai an yi ma celebrating din cin nasara sannan za a yi yakin saboda da suke da tabbas cewa su ci nasara sun fi su Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shiri sun fi su yawa sun fi su iya yaki sun fi su kayan fada sun fi su dawakai horaru suna ganin sun fi su jarumai da haka su tunda ba su san Allah ba suna ganin kawai nasara na tare da su to Allah cikin ikon shi ya ba musulmai nasara Abu Sufyana aka sake dawowa Uhud aka sake karawa yana wajen duk yakokin da aka yi da shi aka yi a yakin ainihin wato Ahzab a Ahzab lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne zai je jiyo min asirin abin da ke faruwa sabai gaba ɗaya suka shiru saboda kowa cikin shi ya duru ruwa saboda duka kafiran duniya a lokacin gaba ɗaya sun yi kwamba sun taho cewa muna da common enemy shine musulunci a zo a murkushe shi kowa ya kuma ya ci gaba da abin da yake irin da wannan munafurcin da ake hayin wa tilkal ayyamu tudawilu bainan nas daka sahabbai sun firgita sosai kuma an zo an yi wannan shinge na ainihin gwalalo da aka yi ko wasu daga cikin kafiran Makka sun yi kokarin haurawa da kira aka kai maganin su to kuma ana nan aka ji labarin cewa waɗannan mutanen da aka yi alƙawari da su sune Banu Qurayza sun kare alƙawarin Sulayyu dan Ka'ab daka al'amari ya fara rikicewa musulmai cewa to yanzu za a iya zakke musu ta inda waɗannan Yahudawa suke ana haka ne ba sai manzo Allah kawai ya sanar ya ce wane ne daga cikin wato jami'ai na Ministry Intelligence Department kenan ko wanda zai jiyo mun abinda kafaran nan suke ciki kai sai kowa ya shiru duka komandojin ba suna wajen amma kowa ya ji tso za Allah ya waiga ya waiga cikin dubu ne sai ya taba ya ce waye wannan sai a ce wani ne sai ya tsallake shi waye wannan sai a ce wani ne ya taba ya ce waye wannan aka ce Huzaifatu dan Yaman ya ƙara taba shi ce tashi yace ka je ka jiyo mun duk abin da suke ciki yace amma kar kai amfani da makami to Huzaifa a lokacin da yaje yayi yawo cikin su ya shiga cikin hadari mai yawa yace wallahi naga Abu Sufyana gashi kawai yayi kasake ga dokin wuyan shi babu abin da zan yi illa kawai sa takobin yanke kan yace amma sai tana manzo Allah yace kan ne amfani da makami sai kawai na kyade shi amma da an kashe Abu Sufyana a ranar inda wannan sahabin ba a bashi wannan command din cewa kar ka taba kowa ba sanin Abu Sufyana a matsayin babban makiyin addini a lokacin ko da ya kashe shi amma da ya tuna abin da Annabi ya ce mai kawai sai ya kyale shi ya dawo ya faɗi wannan sakonnin da abubuwan da ya gani cewa ai suna ma cikin rudani ne suna shirin guduwa ne kaza kaza gari bai waye ba ko aka ji karan abubuwan hawan su da himamun su suna nadewa sun kara gaba Allah ya wadatar da musulmai daga sharrin su to wannan din muna wannan sharhin ne dan mu ga yaya akai Abu Sufyana Allah ya taimake shi ya bashi wannan farala shine dama Allah yayi nufin cewa yana da rabuwa musulunci shi yasa da ya tsallake waɗannan makhatir din har ya iso nan ko musulunci ya cigaba tabbatar mishi da matsayin shi wannan ita ce aqida da manhajin mu na masu bin annabi da sahabbai ƴan salafiya cewa duk mutum mai daraja to muna daukar shi da darajar shi za mu watsa da darajar mutum ne kawai idan ya taba darajar addini ko darajar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma to bai da wata daraja domin dama darajar shi ko shi waye bata kama kafar darajar waɗannan abubuwan ba musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya taba su to duk wata alfarma da yake ita yanzu ya lalata wannan alfarma ina fata mun fahimci wannan ina faɗa wannan ne saboda kawai wani ya mana hujja cewa ku ka ce a girmama manya ana girmama manya ne wanda suka rike girman shi shi ma Abu Sufyana ai sai da ya musulunta sannan aka bashi wannan girma lokacin da aka bashi wannan matsayin ai ya musulunta ne ina fata mun fahimci wannan al-ashira ainihin wato gaba ta 10 ihtimamur rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama bi ta'alif al-qulub manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bada muhimmanci kwarai wajen kokarin hada zukatan mutane da jawo su a jika faqad allafa qalba abi sufyana ya ja abu sufyana jiki ya kokarin natsar da zuciyarsa wa huwa rajulun yuhibbul fakhara alhalin mutun ne mai son alfahari mai son a ce shi wata tsiya ne bi anja ala man dakhala darihi man dakhala darahu fa huwa aminu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya cewa duk wanda ya shiga gidan shi to ya shiga cikin aminci wa fi hadha ta'alifun li qalbi abi sufyana wa tathbitun lahu ala al-islam alladhi huwa hadithu ahadin bihi wannan yana nuna kokarin natsar da zuciyar abu sufyana da kuma tabbatar da shi akan musuluncin nan da ya shiga kwanan nan sabon musulunta ne mun ji cewa shi har lokacin kallon musulunci yake a matsayin mulki da haka yake ce ma Abbas lalle mulkin dan uwankan nan ya girmama kullun haka yake fada haka ya fada lokacin da yaje kasar ainihin wato Sham aka tsare shi aka tambaye shi game da addinin musulunci tun yana kafiri da wannan sarki na kafirai na jajayen fata yace in dai dukkan abin da ka fada game da wannan annabin naku sabo in abin da ka fada gaskiya ne yace to wallahi sai ya cin nan inda nake taka kafata da Abu Sufyana ya fito yace tabdija laqad aguma amru ibn abi kafsha al'amarin dan gidan abu kafsha fa ya girmama fa ya khafu huban al-asfar kaji jan fata ma tsoron shi suke ji wanda su suka rena a can maka har ya gudu ya baggar saboda irin bala'in da suka sa shi a ciki sai ya zo ya jiga wasu waɗanda su kuma tsoron su suke ji su larabawa idan za su zo kasar Sham a lokacin sai fa sun kama kafa da manyan gari sun ba su cin hanci sannan za a amuntu daga su shiga su kasuwancin su fito lafiya da haka lokacin da aka yi fathu Sham abinda ya dinga ba laraba mamaki kenan suka ce wato yau wannan kasa ta Sham wadda muke jin tsoron shigowa yanzu mu ne sarakunanta to sai ga mutanen da su suke jin tsoro su kuma suke ganin musulmai na jin tsoron su wannan mutanen kuma gashi wai yanzu suna jin tsoron musulmai kun gane cycle din ko triangle su suna ganin musulmai na tsoron su su kuma suna tsoron mutanen Sham mutanen ainihin Rum su kuma mutanen Rumawan sai suka ga sai Abu Sufyana suka ga shi waɗannan Rumawan kuma tsoron musulmai suke ji zaka sai yace tabija lalle al'amarin mulkin dan gidan Abu Kafsha sunan wani kaka ne na Qurayshawa ya girmama banun Asfar suna jin tsoron shi to Abu Sufyan a shaida nan shine kaga yace al'amarin mulki shi kullun gani yake musuluncin nan mulki ne kuma zai kwace musu mulki haka suka yi ta gani haka suke ta tsammani a Makka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne dan ya sarauta ba sarauta yazo yi ba shari'a ce ya kawo duniyar nan addini ne na Allah wanda zai gyara alaka tsakanin mutane da Allah mahaliccin su shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo amma su ba sa fahimta haka saboda la ahada lahum bima huwa al-islam to dan haka wannan yana daga cikin hanyar da ake bi wajen kwadaitar da mutane wanda ake so su shiga musulunci ko kuma wanda suka shigo kwanan nan za a yi musu alheri za'idun alal ada extraordinary wanda ya wuce gama garin alheri za a ja su a jika a kwadaitar da su a nuna musu alherin da ke cikin musulunci babu laifi ma ana iya kyale su akan wasu hukunce-hukunce masu tsanani waɗanda ake ganin ba za su iya bin su kai tsaye ba sai a daga musu kafa a gani zuwa wani lokaci wannan dai yana daga cikin abubuwan da manhajin Annabi sallallahu alaihi wasallam a jumlace da kuma a tafsirance ya karantar duba ka ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga mutanen Makka kafa a lokacin fatu Makka din nan tun kafin fatu Makka tun ana Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa kun ga asalin bigiran wato foundation da Isma'ilu da Ibrahimu alaihi wassalam suka yi wa Ka'aba ya nuna musu marmarar da ainihin wato suka tona rami suka fara ginin Ka'aba da na fandisho din amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abatta a haka saboda mene yace saboda yanzu idan aka ce sai an gyara to wanda ma suka shiga musulunci sai su ce sun fasa ci ka ce Allah ɗaya ne mun yarda yanzu kuma ka ce Ka'aba ba daidai bace wallahi ba za mu yarda ba to me kun ai asarar imanin su gara a kyale su har zuwa lokacin da imani zai shiga zuciyar su gaba daya sai ainihin wato a karbe su a nuna musu abubuwa mabambanta kamar yanzu ne aka samu wata kirista ta musulunta to kawai daga musulunta ku ustazai MSS masu zafin kai ko ƴan salafiya sai ku ce to dole sai kin sa hijabi ya ja ƙasa yau dinnan ita kuma ta saba yawo ne irin na arna tsirara tsirara sai a samu dan hijabi dan half sunna tukunna a fara bata a ce to sirrikin ki ko yawa ku bata da wannan gashi na doki da take yake da shi ku kale ta tukunna akwai mata asalin abinda sune asali a addini da a hankali da kanta za ta fahimci kai wannan fa ba daidai bane ba ya zama ta shiga ne yanzu da imanin ta kenan ana karantar da ita alqur'ani ana koya mata sunna ana koya mata kaidoji da kanta za ka ga ta cire waɗannan faratu ta fara ainihin rage wannan gashi na doki ba ta saka shi haka yana fitowa waje ana sai ga tana ƙara tsawon hijabin wata sai ga ta ce a sai mata niqabi da kanta ta zama sister kenan fully covered yanzu ko to a hankali ake haka amma idan ranar ta shiga bata kai 24 hours a musulunci ba a ce to ai ina ai musulma dole hijabin ta sai ya ja kasa ga hadisin Asma'u ka bude mata a cikin Abu Dauda sai ta fasa musuluncin gaba daya ina fata mun gane wannan ya kamata kullun kai mai da'awa karka bari dumin imanin ka ya fi karatun ka yawa idan imani ya fi karatu yawa akwai matsala ina fata mun fahimci wannan to da haka ake bin abubuwa a hankali sai a samu abubuwa su gyaru al-11 dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam makkata yawmal fath mutawadhi'an mutakhashshi'an mutadhallilan lillahi subhanahu wa ta'ala mun ji cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya shiga garin Makka ranar fath Makka mutawadhi'an yana mai tawalu mutakhashshi'an yana mai nuna tsoro ga Allah mutazallilan yana mai rankwafar da kanshi lillahi subhanahu wa ta'ala ma'ana yana kokarin nuna wa Allah duk wannan nasara ya Allah taka ce mu ba mu isa ba baya jin wani girman kai ko miskala da ratin a cikin zuciyarsa wa anna wa inna qimata hadha tawadi'i fi mawqifin yu'addu akbar nasrin lil muslimina tatada'afu fi nufusi wal uquli ma'an yace mun ga cewa darajar wannan tawalu'u da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi yana ƙara ƙaruwa ne a daidai wannan wurin daidai fatuhu Makka wannan nasara mafi girma wanda yu'addu akbar nasrin lil muslimina shine nasara mafi girma ga musulmai da aka tarar tatada'afu fin nufusi kajib tawalu'un yana takaruwa a cikin zukata wal uquli ma'an da cikin hankula gaba daya idza qarannahu bi mawaqif al jabaruti wal azamati allati abdaha al kathiru min al qada idan muka yi muqaranan wannan wurin da ainihin muka kwatanta shi yanayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kanshi na nasara mafi girma sai mu kwatanta da wasu shugabannin wasu rundunoni na yaki wanda suka ci nasara a wasu wurare da irin aljabarut irin jabberanci girman kai wal azma da jiji da kai allati abdaha al kathiru min al qada wanda mafi yawan jagorori suke bayyanawa fi mukhtalafiz zuruf a yanayi daban-daban indama hazu nasran inda suka ci nasara aqalla qimatan min fathi makkah bi kathir nasaran bata da bata kai daraja fatuhu makkah ba wato ka kwatanta irin tawalun annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin jabberancin wasu komandoji na wasu yaƙe-yaƙe da wasu cin nasara a lokacin da suka ci nasaran da bata ma kai fatuhu makkah ba ko kusa da fatuhu makkah ba ta kai ba nasara amma sai a same su suna nuna girman kai da jabbaranci da nuna cewa su suka iya dabara su ce ta yaƙi da iya shirin su da iya ainihin wato tadbirin yaƙi ya kawo musu wannan nasara waɗannan komandoji na kafirai haka suke irin su Genghis Khan shugaban Mogol waɗanda suka dinga ta'annuti da barna a ƙasashe gaba ɗaya ƙasashen da suka ba na musulmai kawai ba irin su Hitler irin wannan barnar suka yi irin su Bush to wannan barna irin da suka dinga yi da su sojojin su irin abubuwan da sojojin mulkin mallaka suka dinga ya kasashen musulmin da suka ci a yaki sawa'un na Ingila ne da na Portugal musamman waɗannan biyun sun shahara da zubar da jini da sojojin kare dangi irin na ainihin Hitler kamar da muka ambata din da suka je suka ci nasara to za su fara ihu ne da murna da harba bindiga da party da bukukuwa da shaye-shayen giya da zinace-zinace da barna domin mene saboda kafirai ne ba su da al'adu na kwarai ba su da imani da cewa nasara ta Allah ce wannan yana mana mu musulmai ya kamata duk sanda muka ci nasara akan wani abu da muke nema ba dole sai yaki ba tun daga kan jarabawa irin wanda ake ta karatun boko jama'a kasuwanci neman aure ko wani abu wanda dai ake gumurzu wajen neman samun shi idan ka samu karkai alfari karka dauka basirar ka ce ko iyawarka ko cancantarka ko godfather da ya tsaya maka a zabe ko a siyasa ko a ai harka ta neman kwan gida ko a wani abu karka dauka wannan ne ya jawo maka kai rankofa kai ga Allah madaukin sarki kai tawalu ka tsoraci Allah ka gane cewa jarabawa ce Allah ya maka kuma wa man nasru illa min indillahi nasarar da ka samu ba daga kowa bane daga Allah ne Allah ne ya ga dama ya baka wannan mukami ko wannan matsayi dan ya jarabce ka ya ga abin da zaka yi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala karka sake wani abu na izza ya dauke ka cewa ai saboda na iya rubutawa ne na ci first class saboda na da kokari ne waye suka bani duka A saboda na iya yakin neman zabe na iya jawabi na iya jan hankalin talakawa almuntakhibun wato masu jefa qura'a shi yasa na ci zaben nan ko kuma saboda jam'iyya ta tada karfi jabberi ya ce ta danne ta bani saboda ni incumbent ne ina rike da mukami ina da immunity ne amfani da jami'an tsaro da waɗanda suke jami'an zabe aka murde aka bani duk in kai wannan to zaka zo ka fadi daga baya kuma zaka zama nasiyan mansiya duk abin da kai takama da shi na mukami ko jabberanci an yi masu irin shi an yi mukami irin na Fir'auna wanda yake garin ma shi Allah ne ana rabbukumul a'la yake cewa idan mulki ne na adalci an yi annabi annabin Allah Sulaimana wanda annabi ne manzo ne na Allah kuma Allah ya ba shi mulkin da la yambagi li ahadin min ba'di Allah bai ba kowa irin wannan mulkin a bayan shi ba amma da ya mutu ba ma san ya mutu balantana a mushi duka sai da tururuwa ta cinye kwagirin da yake rike da shi falamma qadina alaihi mauta ma dallahum ala mauti illa dabatul ardi takulu min sa'ata ya shude kuma mulkin ya tafi ba a sake yin irin shi ba sai dai a ji labari ko to wannan kai da za a ce mulkin kamar yana da lissafin kwanaki ran da aka baka returning certificate ko aka rantsar da kai a cikin rubuta cewa rana kaza za ka soka idan ma mutuwa bata dauke ba ka baka ku lokacin ko to kaga ashe kai mulkin ka babu wanda ya kai shi da kaituwa ma mulki ma irin na gargajiya na sarakunan kasa Hausa ya ma fi naka tabbas domin su akalla za a jira ne kawai sai sun mutu wani ko sai shekara 50 daga sanda ka dashi bai mutu ba ai ta jira masu jira ma sai ta mutuwa ashe ba kada hurumin da zaka yi wato jabberanci ko kuma girman kai dan Allah ya baka wani matsayi ka dauka jarabawa ce yi kokari ka mori jarabawan ka samu abin da zai zama positive a jarabawa da yake muke ka wajen amsa tambayoyin da Allah zai baka kuma yi kokari ka zauna ka natsu ka lissafa cewa lalle wannan abin da Allah ya baka ba karamin aiki bane idan yau Allah ya baka gwamnatin Kaduna wallahi bai kamata amma murna ba kamata yayi a fara tausiya ma ana ma addu'a Allah saka gama lafiya in ka gama lafiya sannan za a maka murna wannan shine manhajin salafawa mutanen farko game da muƙami Umar dan Khattab cewa bayan ya gama gaba daya amfanar da mutane kowa ya ci moriyar mulkin shi musulman su da kafiran su yaran su da manyan su matan su da maza sai da zama Umar yaran da ke shan nono yana da register a gwamnatin Umar yana da allowance da ake bashi duk wata yaro mai shan nono to mun da ya ce ne sai dan yayi sai da mata suna yaye yaran su da wuri wai dan a fara ba su kudin yace to sai daina yaye yaran da wuri duk wanda aka haifa a sa shi a register to amma sai Umar ya goyira cewa abu a dinga gyara gadoji da hanya lawuli wanda dawakai suke bi da raƙuma da sauran ababan hawa na wancan zamanin yake dan ina tsoron kada wani jaki ya taka kaya ranar kiyama Umar Allah ya tambaye Umar akan haka duk da wannan adalcin da zai mutu yana cewa Allah ina roƙonka ka sanya ya zama tsakanina da waɗannan musulmai da na mallaka shekara 10 ya Allah ka sa ya zama ni da su shekara 12 amin ko Allah ka sa ni da su ya zama ranar kiyama mu zama ba yabo ba fallasa ba sabi na ba na bin su ka sani cewa in kana gwamna ko chairman duk mutumin da ke cikin wannan yankin da aka shata geographically aka ce shine jaka to yana da alhaki akan ka in wani abu ya faru da shi lafiyar shi a addinin shi mutuncin shi security shi abincin shi komai idan bai samu wadata ba sai an tambaye ka akai to yana zaka yi da wannan abun a jiha irin Kano ko Kaduna wanda take da mutumin mutane ana cewa sama da miliyan 7 ko according to census na 2006 ina zaka yi da samun mutane miliyan 7 a cikin shekaru 4 da ka mallake su ko shekara 8 sai kaga ba wani abu bane na anima ai ta kututiya akan shi amma baki ne Allah ya riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga wa al'umma cewa innakum satahrisuna ala al-imara wa inna satakunu nadamatan yawmal qiyama shine kawai wannan bakin ne kawai mutane zaka komonta za a bayar a aji mutane suna gogure a basu class captain wanda wahala banza ce mahala limam mutane suna gogurewo ladan haka musamman idan masallacin akwai return da ke shigowa ta kasan shi duk wani mukami zaka tarar mutane suna gogoriyan sai an ba su shi saboda mene saboda abin da za a samu a ciki amma da za a bu shawarar da wata ranar malam Albani rahimahullahu yake fada kan wannan kujerar cewa a cire duk wani abu da ke cikin alfarman mulki a bar mutun yadda ka san limam masallacin anguwa cewa kawai yayi dan lahirar shi ai kaga limam masallacin anguwa za a kira ka ne kawai a baka limanci in kai ka ta alqur'ani kana da mutunci a ce to kai ne limam ba albashi ba allowance wani ko gashe ka ba zai yi ba musamman kana yin tsawon sallah da asuba ko haushinka ma zai dinga ji kai kuma kullun kana yi ne tunanin lahira ka kawai in an tashi sallah yadda zaka tafi kasuwa kai baka zaka tafi yadda zaka tafi gona haka zaka tafi to a ce duk wani chairman ko dan majalisa ko gwamna ko shugaban kasa a cire mishi duk wata alfarma in zaka yi takarar gwamna to ci gaba da aikin ka da kake na gwamnati da kasuwancin ka in ka ci gwamna je kaka zauna a office ka mutane yake an tashi ka tafi neman kudin ka kai ma baka da mota mai bulletproof baka da wani gida wanda za a ce state house ne ka zauna a ciki baka da physician wanda ya dinga duba lafiyar ka naka kai kadai kai da iyalanka baka da wani cefa ne da wani imprint za a dinga baka komai kai ma ka ne ma ka ci gaba da rayuwarka na rantsi da Allah kansila wannan sai an nemi wanda zai yi an rasa sai an zo anguwa anguwa ana roƙon mutane don Allah ku zo ku nemi mukami suna cewa ba za mu iya ba din me ake yi wa waɗannan alfarmar da ke ƙasar shi ake wa ba wai service din ba wai hidimar da ake wa al'umma ba a ce kafirai turawa sun fi mu hankali jama'a muna musulmai zaka tarar da bature yana gwamnan jiha a jihar amma zai shiga layi na siyan biredi a bakery wanda zai karya da shi da kanshi zai bi layi ba za a mai shuntin ba saboda shi gwamna ne zai bulayi yadda kowa ke bulayi har ton din shi yazo ya sai breadin ya je counter ya biya kudi yadda kowa ke biyan kudi haka zai biya a sami alida ya hau abun hawan shi ko abun hawan public transport ya koma gida ba ruwan kowa da shi ba ruwan shi da kowa idan zai je gaida uwar shi a kauye inda aka dauko shi aka kawo shi babban birnin to mota haya zai shiga wai shiga mota gwamnati ba balan sana convoy haka suke yi ba kafurai ne da ba sun tsara amanar rayuwar su da aka suka zauna lafiya duk wanda ke zuwa karshen waje ya san wannan mu ne kawai nan zaka ga wani convoy din inda ka san kamfanin sai da mota mota kusan 60 wai duka convoy ne da ta yan road safety da ta yan sanda da motar kudi da ambulance da motan commissiononi ga sunan birtik da safaya wajen guda uku wayan wannan ta yi faci a sashi a wannan ko kuma dan ka a gane a cikin wacce yake hawa jama'a duk irin wannan shi yasa mutane suke gogoriyo akan mulkin jama'a amma ba wai dan za su hidima ma al'umma su ba wallahi ɗan kaɗan ne wanda suke shiga da niyyar wannan hidima to duk wanda yake wannan ya sani kuma wasu a cikin mu nan wata na za su to ka san abin da ka sa kanka a ciki Allah ya sa mu dace a takaice musulunci ya kawo tsari ne na yin adalci game da komai kuma da kokarin nuna wa mutane adalcin da tawalu'un shuwagabanni da kankan da kansu don cewa su ba komai bane bayin Allah ne wanda Allah ya dora wa amanar hidima ga ainihin sauran bayin shi wannan haka ya kamata mu zama akan dinnar sarar da muka ci kar mu kasance masu nuna girman kai mallam yace inna tawadu'ar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama darasun amaliyun li kulli qa'idin muntasir watin nasarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci da kuma irin yadda ya kankan da kai darasi ne a aikace ga duk wani shugaba wanda ya jagoranci wani abu da aka yi aka ci nasara wama as'abaz zuhuri bi hadhal madhhari sa'atan nasr yace amma mu sani da cewa yana da matukar wahala mutum ya iya bayyana da irin wannan sifa a lokacin da ya ci nasara sai wanda Allah ya gamda katar ka iya tuna wannan tawalu'un da cewa kai bawa ne na Allah karkasance ka hakura da girman kai a lokacin da ka ci nasara da wuya ka ga mutun ya samu nasara bai yi ta'ali alal qaumi ba wannan magana mala ya dauko ta daga littafin Mahmudun al-Khattab a cikin ar-Rasulul Qa'id a shafi na 356 yace yaqulu ibn Kathir rahimahullahu ta'ala al-Imam al-Hafiz Abu al-Fudha Isma'il ibn Kathir yana fada a cikin al-Bidayah wa an-Nihaya Allah ya ji kan ibn Kathir yace wa hadha at-tawadu'u fi hadha al-mawtini عند دخوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة في مثل هذا الجيش الكثيف العرمرم بخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل حين أمروا أن يدخلوا بيت المقدس وهم سجود يتي ونن إرن يد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يبين توالو أنسا ونن ورينش غاقر مكة أتكن ونن سوجو جي وندسكي الكثيف ما سكري فيه ما سيوى al-aramram wanda suke masu iya kora komai ya sabawa ma'atamadahu sufaha'u bani isra'ila irin yadda wawayen cikin banu isra'ila suka yi hina umiru an yadkhulu baital maqdis lokacin da aka ce musu ainihin wato su shiga baital maqdis ko da Allah ya ba da labari cewa wa wai da wannan ne wai kila lahum dukhul baba sujudan wa qulu hittatan naghfir lakum خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الله yace musu in kun zo shiga baitul maqdis bayan Allah ya taimake su akan mutanen garin ya ba su nasara ya mallaka musu garin sai yace in kun zo shiga wadkhulul baba sujjada ku shiga kofar garin kuna masu rankofar da kai kuna nuna tsoron Allah da nuna wa Allah ku ba komai bane wa qulu hittatun ku ce hitta ma'ana hitta Allah ka kankare mana zanubanmu kamar yadda ainihin Ibn Kathir din shida wato al-Imam al-Qurtubi suka fassara ai uhutud anna zunubana ko ta ma'ana makamancin haka in kun faɗa haka za mu gafarta muku zanubanku ko mu ƙara muku alheri a matsayin ku na masu kyautatawa ga amma sai me ya faru sai suka canza abinda aka ce musu da yakan cewa hitta sai suna cewa hintatun fi sha'irati kwaya hatsi a cikin zangarniyarta suna ma Allah izgiri me yakon shiga suna masu rankofar da kai sai suka shiga da baya suna goga duwawun sa kasa suna ma Allah fitsara da iskanci to wannan abin da suka yi kaga ya sabawa abin da Allah ya sanashe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin haka yi ba wannan Yahudawa kenan kenan duk wanda yake yin girman kai san da yace nasara to addinin Yahudawa yake bi da irin tsarin rayuwar su ai wahum sujudun ai ruk'un su shiga a rankwafe yaquluna hittatun suna cewa Allah ka gafarta mana zanubanmu fadakhalu yazhafuna sai suka shiga suna crawling suna jan duwawo ala astahihim akan dubrorun su wahum yaquluna suna cewa hintatun fi sha'iratin mai kun hitta din sai suke hintatun asan Yahudawa sun iya bata suraye abubuwa haka ce suke assalamu alaikum sai suke assalamu alaikum ko sunaye ne wai dan feleke da iya iskanci ba su iya cewa Muhammad sai dai Muhammad ba su iya cewa Ahmad sai dai suke Ahmed kuma iskanci ne ba bakin su ya marde bane ba su iya cewa Qur'an sai suke Qur'an ba za su iya cewa Ibn Sina ba sai suke Avicenna duk sun bata wasu sunaye da wasu ma'alim da sauransu kamar yadda Malam Musa Sabi yake faɗa ran da ya karatu an cewa duk abin da ya shafi musulmai idan ya kore musu ba yadda za su faɗa sai suke Arabs Larabawa kawai za su ci dan kar su faɗi kalmar musulmai su ga sun ba wai musulunci wata ɗaukaka idan suka bi tarihi suka ga wata falala ta tabbata ba yadda za su wannan abun na musulmai ne sai su ce the origin of this is from the Arabs asalin wannan dai daga Larabawa ne kawai ka gane ka ne kai daga ji ka san wannan akwai burbushin hasada a cikinsa to kuma abun bakin ciki shine mutananmu musulmai musamman a nan kasar waɗanda suke cewa kansu ƴan boko ko ake ganin sun waye ba su ma san suna bin irin wannan take-taken ba sai ga mutum kawai yana mai Yahudawa hidima ne shi ma bai sani ba sai dinga gana a cewa wannan ba wani abu bane ai da turanci ne ake rubutawa da haka babu wani laifi da rubuta Quran da K O R A N ai haka ake rubutawa a turanci ai ba wani matsala bane ai su Muhammad suke cewa ai turanci ne wannan ba larabci muke magana da shi ba bai san a lokacin yana musulunci barna bane yana Yahudawa aiki bai ma sani ba ina fata mun fahimci wannan ya kamata mu kiyaye wannan mu kokarin mu dinga rubuta sunayen abubuwan da suka shafi addinin mu yadda suke mu dinga spelling din su daidai kuma koda ka kai yaranka asibiti ne za a rubuta mai suna a kati kar ka yadda su bata ka ce ba ka spelling din sunan shi yake ba saboda wani sheidani mai rubuta katin da gangan zai rubuta ba daidai ba sai ka ce ba ka suna yaro na yake ba kai spelling ka ce sunan shi kaza ne ga spelling din kai da izza domin aikin shi ne akwai abin da ake biyan shi kenan akwai abin da ake ci abinci kenan idan kai client din baka zo bai da abinci sai a rufa asibitin inda kowa zai warke a ce ba wanda yake cuta asibiti yana da amfani kamar yadda alkali ne ake cewa ne da mutane za su daina husuma alkali bai da aiki kenan mutane suka daina husuma sai na dan takardar shi ya koma karantawa dama alkali asali malami ne ai ko to dan haka mu dinga kiyaye cewa abubuwa a dinga spelling din su yadda suke musamman sa da alaka da musulunci domin wannan ya daga cikin ma'alim na addinin musulunci sai ga suna cewa Mecca kamar wai su a bakin su babu fataha kuma ƙarya ne akwai fataha a bakin su ai suna da kalmomi masu fataha amma in ya shafi musulunci ne sai su ce Mecca Medina to irin shine wannan sai suka ce hintatu fi sha'irati kwayar hatsi a cikin zangarniyarta kaga suka yi wannan barnar karanta albidayatu wan nihayat ibnu kathir mujalladi na 4 shafi na 293 malan yace as-saniyatu ashara ta 12 sabaka an zakarna anna rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yawm al-hijrati inda malahiqahu suraqatu sami'ahu yatlu al-qur'ana al-karima an ambata a baya can kama wajen babin da ya magana akan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suraqatu dan malik al-mudlaji wannan sahabi mutumin kauye radiyallahu anhu wanda aka ce ya kware game da sanin hanya da iya bin sawu to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro makka a boye zai yi hijira mutanen makka suka ji labari nan da nan suka kira emergency meeting a darun nadwa cewa mutumin nan da muke ne za mu je mu kashe shi kunjiya gudu ya za a yi nan da nan aka ce a sa masana hanya su sawun shi wanda dai ya kawo shi za a bashi raƙumi 100 kai suraqatu kana can ƙauyen ku sai ka ji labarin raƙumi 100 an sa price tag daga nan da nan kawai ya aura raƙumin shi bu sawu kafin a ce kanzil ya iso inda sa annabi sallallahu alaihi wasallam to amma Allah ya tsare manzo Allah daga shi yana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin hawan shi ya kada shi ya mai tutsu ya kasa kaiwa inda suke tun anan yace kai wallahi Muhammad na yadda kana da gaskiya al'amarin ka dinnan kaman addu'a na samu na iya kwana da dukin nan ma manzo Allah addu'a ya iya yin kwana a wurin ne ma manzo Allah ya mishi bishara yake cewa me kake gani idan aka sanya maka kambun Kisra da kayan jikin shi na mulki sai ya ga yace Kisra sarkin Farisa manzo Allah ya ce mishi Kisra ba sarkin Farisa yace to bazai iya karanta ba dai saboda yaga ayatin aljan ya juya tafi abin shi zamanin sayyidina Umar da aka ci kasashen ainihin Farisa waɗannan kayan Kisra din waɗanda riga ce ta mulki aka ce zaren da aka dinka ta zare ne na zinariya da kambun da yake sawa akan shi crown wanda shi kuma na lu'lu'u ne da takalma komai na alfarma da wukar da yake sawa a jikin shi ta alfarma dukan su aka kwaso aka kawo su Madina a cikin kayan ganima da Umar ya gani ya fashe da kuka yayi kuka aka ce ya kake ta kuka wannan rana ta murna yace ina ai dole ne kuka yace wannan duniya da Allah ya jarabce mu da ita ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mu daraja ya fi san Annabi fiye da mu Abubakar ya fi mu daraja Allah ya fi san shi fiye da mu amma Allah bai kawo ta ba yadda suka ba duniya ina tsoron kada wannan ya zama mana jarabawa a rayuwar mu yace amma a nemo mun suraqatu dan Malik aka nemo shi yace sanya waɗannan kayan ya sanya yake ka tuna alƙawarin da Annabi ya maka yace na tuna ce to wannan sune kayan Kisra aqbil wa adbar yace mushe yi fareti a gani ya tafi ya dawo kime to cire yace na cire kuma ba nawa bane ya Halifa yace ai ba naka bane kai kare na duka musulmai ne ka bari sai an raba wannan mun cika maka alƙawarin da Annabi ya mani sallallahu alaihi wasallam to suraqatu dan Malik an bada labari a can yace ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sami'ahu yatlu alqur'ana alkarima manzo Allah ya takaranta alqur'ani a lokacin nan yana kan raƙumin shi na tafiya kamar da labarin yanzu shi manzo Allah yana tafi hankalin shi kwance yana takaratun qur'ani sai na Abubakar shine yake baya yana yawan waige yana waigen ka a isus saboda yana tsoron abin da zai faru ga Annabi ko kamar da qur'ani ya bada labari cewa idh yaqulu lisaidi la tahzan inna allaha ma'ana yana ci mishi karkai bakin ciki Allah na tare da mu to wannan abin da ya faru kuma gashi yau ma yau mafati makka kana rasul sallallahu alaihi wasallam aidan ala naqatiyatul qur'an alkarim sai ga manzo Allah akan raqumin shi har ila yau yana ta karanta alqur'ani wa hadha yadulluna ala istifadati min alwaqti fil ibada wannan yana nuna mana kokarin cin moriyar lokaci wajen bauta Allah karka bari lokacin ka dinga tafiya a banza wa hiya fursa li hafazati kitabillahi ta'ala aw hafazati juz'in minhu wannan wato dama ce ga mahadata qur'ani ko mahadata wani bangare na qur'ani an yastagilu awqatahum su dinga amfana da lokutan su asna'at tanquli sanda suke tafiye ko suke canza wurare bitilawatul qur'an alkarim da karanta alqur'ani wa ghairihim kadhalika har ma wanda ba alaramma ba ka karanta iya abin da ka iya ko kai iya abin da ka iya yumkinu an yastafida min waqti bil qira'ati fil mushafi aw bil istima'i ila ma yufidu zaka yi karanta daga qur'anin ka ko sauraron abin da zai maka amfani daga wani device zaka yi kunnawa ka saurara ma'ana igtinamul awqat fi tahsilil hasanat ko suna wannan littafi kokarin cin moriyar lokuta wajen aikata alheri yana da muhimmanci duk inda zaka ji matsayinka na dalibi to dinga rike littafi Allah ya ji kamar Albani ya tsaya mana wannan wasiya amma ba ma ji ɗan kaɗan ne suke ji zaka je asibiti ne ko zaka kama hanya ne kai matafiyi ne zaka je ka jira a tasha ne ko a shagonka na kasuwa ko zaka je gumbudurar ka taɗi ne kafin ta fito sai ka tafi da littafin ka dama yana nan da alama yan inda ka tsaya ko kuma zaka jira jirgi a airport za a daɗe ana jira an ba da boarding pass wajen awa uku a Najeriya har sai ya wuce wani lokacin da ya kamata ai boarding din flight din kuna jira ko ka nan da littafin ka sai ka bude ka shiga wajen karantawa sai kai ta karatu kana nan da Qur'anin ka sai kai ta nazari kana nan da haddaka sai kai ta tilawa in an shiga mota za a je Lagos tafiya ce sai an kwana ana yi to karka je kawai daga shiga ka samu aboki ku kama fira sai ka dauko masa abinka kai karatu ko littafin ka kana cin more lokaci ne kana jiran naubar ka ta shiga ganin likita a asibiti sai kai kokari ka ci moriyar lokacin karka je kai tafira banza da surutu zaka ga abun mamaki jama'a yadda mutane suke yin irin wannan shiririta wani ma in ya zauna saboda surutu da bakin shi kaman famfo ya lalace daga nan zuwa Kano a mota sai ya ga kowa duka sirrin da yake da shi mutumin ina ne me sana'ar shi matan shi nawa ƴaƴan shi nawa ya taba sakan wata amma yanzu suna shirin mai da aure kuma yanzu abin da zai je yi a Kano kaza ne duk sai ya fada an ji babu sirrin da zai boye bai san su waye yake tare da su ba sai ya fadi ma maganar da in an tsare shi ba zai maimaitawa ba ya soki gwamnati ya zagi shugaba ya zagi malamai ya zagi wane ya ci mutuncin wane baka san ma halawa wani SSS bane yana nan yana nada a jikin wani biro dake aljihun shi ko wani zobe to kadara ma duka babu wani mutumin dake na dan wani abu malaiku suna nada yi ko kuma nasu yafi matsala ya kamata mu iya bakin mu jama'a ya zama kai a matsayin ka na dalibi ko malami ko dan makaranta kana da tsagi kullun ka zama kana da kayan aikin ka sa tare da kai kana da ejjakarka ko kana da dan karamin tafin ka alju ko kuma a zamanance ka da tafin ka e-copies a cikin smartphone sai ka bude kai ta karantawa a ciki ka bude kai ta nazari zaka ka kare da abubuwa da dama kullum haka mallam albani yake faɗa mana wannan maganganun Allah ya ji kanshi da rama yakan ce ba za ka taba samun duk abin da kake nema na ilimi daga bakin malamai ba kana buƙatar shi ka karanta da kanka domin daga bakin malamai saurare kai kenan ba kai komai ba kenan kai ka zama ci ma zauna ne amma sai ka ji min kaddika kai da kanka ka karanta kuma abinda ka karanta da kanka fa komai rike shi ka burke shi fa da komai fa da ka saurara duba gani da kyau da a ce duk abubuwan da muke ji muke saurara mu rike su wata kila da ba wanda kake ilimin za a garin nan dan hala ka saurari lecture ta fita awa 2000 to da ya kamata zaka yi jawabin awa 2000 kenan ko amma zaka yi na awa 10 da wuya amma inda zaka yi karatun awa 2000 to kage da zaka zama kwatanta ka gani kai karatun awa 2000 ne kun saurari na awa 2000 kage da zaka zama a cikin ilimi sai ka ba kanka mamaki kai ma saboda karatu shike makka na mutum nazari bincike bayan kana da ainihin imkaniya kana da asas amma saurare da mutane suke da kuma surutai da yawan zama a wuraren fira bai da wani alheri jama'a ya kamata ko ba za ka iya bari ba gaba ɗaya ka rage akwai lokuta masu tsada da ya kamata ka yi amfani da su ka ci moriya irin wannan abin kare ji annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake din yana halin tafiya haka yake na taba jin wani jawabi da mallam Jafar Mahmud Adam yake Allah ya ji kanshi yana ba labarin haka yake shi ma rayuwar shi idan yana tuki mota ko ana tuka shi zai tafiya mai tsawo to dama yake lissafa ne kawai to ina ganin zan yi awa 5 to ina ga zan izo 20 da haka kawai zai tatilawa ne har ya kai inda zai ji ba zai ce komai ba ba wanda zai yawa magana ko cikin boss zai rufe kanshi ne ta karatun shi shikenan sai ka ci moriyar wannan abu kai tasbihi kai istighfari ka tuna lahira ka tuna zinubanka ka natsu da zuciyarka ka koma zuwa ga Allah ka bude littafi kai nazari yafi maka alheri na rantsi da Allah ka karanta jarida yafi maka alheri da wannan tinda kake a cikin mota jarida wannan da an zo junction ka mika musu kudi su miko maka daily kaza ko ka karanta ta kai da ita sai yafi ma alheri fiye da kuke da mutane a cikin mota baka san kowa ba kowa bai san ka ba ya kamata ka sani a zamanin jama'a akwai hadari ka dinga magana baka san mutum ba bai san ka ba kawai ka bude baki ka dinga magana ya da matuƙar hadari musamman kuma abinda zaka fara abuwa ne da in an tsare ka ba zo da kai mai tasu ba zaka ji tsoron mai tasu ko kuma baka da hujja bayyana akan fadin su duk waɗannan nasihohi ne faman undira faqad kufi to wannan kuma ya kamata mu dau izina har ila yau daga hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ke cikin bukhari da tirmidhi da sunan tafai daga hasabi ibnu abbasin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni'matani maghbunun ko fihi ma kathirun minan nas da imomi guda biyu mutane da dama ana sammatsin su shine maghbun wato ba za ka ankara ba sai ta kubuce maka ni'imar mutane da dama ana musu sammatsi game da mene as-siha lafiya wal farag da kuma lokaci kan lokacin ya abu baka yi ba har ya kure maka har ya zo ya zama maka bashi da alaka kai kana da lafiya yin abu na alheri baka yi ba har ka zo baka da lafiya ya kamata mu ƙara nazari game da wannan abubuwa Allah ya shirye da mu shine mala yake cewa yaqulu ibn hajar rahimahullahu ta'ala al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kanshi yake cewa naqalan an ibn abi jamra ya dauko magana daga ibn abi jamra qawluhu cewa wa fil hadisi mulazamatu sallallahu alayhi wa alihi sallama lil ibada hadisin yana gwada mana cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi sallama yana lazimtan ibada لانه حاله ركوبه الناقه وهو يسير لم يترك العباده بالتلاوه saboda a halin kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan abin hawa bai bar ibada ba sai ya ci gaba da ibadar tilawa kamata yayi duk halin kake cika samu aiki alherin da zaka dinga yi wanda ya dace da yanayin as-salisatu ashara ta 13 nalhazu zamu iya hararo cewa anna rasul sallallahu alaihi wasallama badara ila tahtimil asnami wa hadami suruhil wasaniya yayi marmaza ya ruguza gumaka da wuraren bautar maguzanci almansubati haula alka'bati wanda aka kakkafa kewaye da ka'aba faura dukhulihi makkata da zaran shigan shi makka mimma yadillu ala ahamiyati tauhid wanda aka yana muhimmancin tauhidi wa makanati fi da'wa da matsayin tauhidi a wajen da'awa ila Allah subhanahu wata'ala zuwa ga dukkan kalmar Allah duk san ra'ayi da'awa tauhidi shine akan gaba fadda'awati ila tauhid laha makanatu sadara wal aulawiyya wato da'awa zuwa ga dayanta Allah tana da matsayi na can sama ita ce saman table din da'awa wal aulawiyya kuma tana da priority dole a muhimmantar da ita wala yasihu an yanshagila da'iyatu bi shay'in qabla da'awati ila tauhid bi halasta ba bai dace ba mai da'awa ya shagaltu da wani abu daban ba tare da ya kira mutane ba tauhidi ba wa nabdh shirki ya kira su zuwa ga shirka billahi subhanahu wata'ala shirka da Allah ba tauhidi shine akan gaba jama'a dan haka ko a kungiyoyi na musulunci irin waɗannan na hadaka kuskure ne abinda mutane suke a ce wai ai shiru kai magana tauhidi sai a zo har da yan dariqa da yan izala da yan shi'a da yan boko musulmai da wanda ma bai san a wace aqida yake ba shi dai kawai musulmi ne duk sai a hadu da tunanin wai za a yi wani abu wanda za a taimaki addini da sunan kungiyar musulmai ta anguwa kaza ko ta gari kaza ko ta masu irin aiki kaza ko ta ma'aikata kaza a hadu ba laifi bane haduwa amma a hada akan Allah ɗaya ne kowa ya jingina kafircin da yake da shi a hada akan Allah ɗaya ne ba wai kowa ya koye kafircin shi ba a dinga hadin baki kenan kaga munafurci kenan hadin bai zama hadin kai ya zama hadin baki ina fatan mun gane wannan ya zama hadin baki shine a zo a zauna dan a hada a ma'aikata ko a wani gari ko a wani wurin aiki ko a wata ƙasa dalibai shikenan dukan mu musulmai ne to mu hada kungiya ta musulmai ko mu hada wata majalisa ko wani forum na musulmai to a hada akan abinda shine asalin musulunci shine tauhidi kana cewa kowa ya rike aqida shi amma dai nan mai wajuna uzuri kar ai magana aqida ƙarya ne munafurci ne kuma sai an yi gware sai an koma ana munafuntar juna domin ni na ahlus sunna a lokacin da za ka kawo wani abu naga cewa dan shi'a ne zai amfana sai na san da zan yi na kale shi ma dan shi'a ba zai bari ba shi ma sai ya kale amma idan dukan mun yadda mu musulmai ne wanda duk ba musulunci yake bai fita kungiya dama kungiyar musulmai aka ce kai kuma musulunci kake ba kana ta saturi ne da musulunci wanda yake shi'a ba musulunci yake ba wani addini yake daban wanda yake mu'tazilanci ko dariqa irin waɗannan dariqu na sufaye na bata duk ba addinin musulunci bane yana shiga rigar musulmai ne kai cutu musulunci da aka kara sashi a cikin kungiyar tun asali ba a da bukatar shi kwatankwacin su sune kwatankwacin mutanen da suka yarda daga musulunci wanda manzo Allah ya ce duk wanda ya koma daga cikin mu aslu hudaybiya kenan ko ba mu bukatar shi dama bai cikin mu shi sa ai ya koma cikin kafirai to duk inda kaga irin wannan kungiyoyin zaka ga ko dai ai ta zama munafunci ko kuma ma ba a iya musuluncin aikin komai saboda kan bai hadu ba baki ne kawai ya hadu cana kenan aka dinga tarurruka da sunan tarurrukan shari'a lokacin da guguwar shari'a ta taso tun farkon 2000 din nan a mumbarin na shari'a anan wani zai musulmai raddi dan dariqa ya wa ahlus sunna ya wa dariqa akan mumbarin hadin kan wasu mu da ma ana ai sai shaida wa'azin mun ta zuwa wa'azin muna saurare a wurin nan dariqa ya hawo to sai ya tsara dariqar shi bayan kuma da an hada an ce a dai yiwa musulunci gata a samu shari'a an samu azu a dunnan rigimun da cikin gida abin ya kiyuwa lokacin da za a sake zabe 2011 haka malamai suka hadu a jihar nan ta Kaduna na kowane kungiyoyi suka zagaya gun gwamnatin lokacin da sunan cewa ga bukatun su a matsayin su na shugabannin tawagogin musulmai amma ana fitowa wasu tawaga daga cikin yan bid'an musulmai suka koma suka ce gwamnati muhammad ba mu a cikin abin da sun san suka fada mun zo ne kawai dan dai ka a gane mu ana komawa ba su bari a kwana ba a ranar suka koma gun gwamnati suka je suka yi wannan abu gwamnan shi ya fada da bakin shi cewa wasu suwana sun dawo sun ce wannan magana da aka fada ba da yawun su ba kaga ashin ta farko ba su da amfani yuyuyu ne kawai to ya kamata mu musulmai musamman ko mu ahlus sunna mu muke zama compromise a duk irin wannan abu mu ne muke cutuwa saboda mu muke da addinin gaskiya mu muke da tsari mu muke da manhaji su ko sauran fa duk ba su da wannan ɗan ɗariƙa yanzu ba su da manhaji yayi kawai suke ne da kaga maulidin ya ta canzawa ya ta samun development kullum kamar harshen turanci yanda yanzu harshen ingilishi yake juyawa yau da gobe haka maulidi yake juyawa yau da gobe mahalli ne na bincike a social sciences wannan saboda babu manhaji da kamar sallar idi ta yadda ake ta zamanin annabi ai ta kabar bari haka ake ha yanzu so tana da mene tana da code tana da kaida amma maulidi fa tun daga zama da ake yi da na akwana ana ashafa ana karanta tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta kuka aka juya zuwa ga ana karatun ana shan zobo ana dan harrakawa aka sake juyawa aka zo ana sa ganga wanda ake kasawa mai sunanta bandiri ko aka sake juyawa zuwa ganga ta coci yanzu ma yawo ko ake da yan iska a gari ana rawa to ba a san kuma nan da shekara 10 ko 15 kuma abin da za a yi ba duk abin da yayi ya kawo koshi ake bi to kaga waɗannan za su iya yin komai balantana kuma ai shi'a wanda yahudawa ne a cikin musulmai kowa ya sani to irin waɗannan mutane da zaka ce kai ahlus sunna wai ka hada kai da su ko kuma har su kira kana malama ahlus sunna wai ka je wurin ƴan shi'a wai da sunan makon hadin kai warairar hadin kai kuna ganin babu jarabtar da suka samu yanzu a duniyar nan a duk duniya ba a Najeriya ne ba kadai irin wai a yadda su musulmai a yadda su ma mazhaba ne kaman sauran mazhabin musulmai a lokaci guda su cigaba da barna da suke ta kyara annabi da sabon shi da matan shi wai kuma a yadda su musulmai ne abin da suke nema kawai kenan duk inda suke a duniya yanzu ba su da mashru'in da yake wannan muhimmanci yanzu jama'a saboda sun lura kiyamar da ake musu tayi tsanani duk da suna ta kokarin yadawa suna ta yadawa a ko'ina amma ana mugun kya musu ba a san su ko misqala zarata to wai suna kokarin manhajut taqrib bainal milali wan nihal at taqarub bainal adyan interfaith interwanene interdialogue to sam babu yadda za a yi wannan in ko zai yi ai suru tsakanin mijin aure da kwarto a kama kwarto a ce to kai a zauna lafiya mana wannan mata kowa a cikin kusanta yake ba ga suke cewa annabin nan da kowa san shi yake kowa kuma kokari yake yayi abin da zai samu a musulunci a ce to kai ne gida kai hakuri mana makwabta su baka hakuri tunda kwantan nan yana santa ta kwanta tsakiya kai kwanta daga gefe shi ma kwanta daga gefe kowa ya rungume ta mai duniya kana ga rasulun zai yi to irin sulhu da ake so yake nan da musulmai da yashi a jama'a in haka zai yi to wannan sulhun zai yi da zai yi da tuntuni yayi ina fata mun fahimci wannan Allah ya shirar da mu dan haka ya kamata duk kungiyoyin addinai jama'a a gina su akan tauhidi kar a gina su akan ra'ayi da sarrai ar-rabi'atu ashara fi adati miftahil ka'bati ila usman ibn talha radiyallahu anhu darasu fil wafa'i a cikin mayarwa da usman dan talha da mukullin ka'aba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda muka ji yana nuna mana cika alƙawari haisu qala lahu wa huwa yu'idu ilayhi al-miftah har annabi ke fada masa a san da yake bashi mukullin cewa al-yawma yawma birrin wa wafa'i wannan rana ranar sada zumunci ne da cika alƙawari da aka ga mukullan ku da muka da ainihin wato kun muka ansa a hannunku ku ci gaba da rikewa manzo Allah yace la yanzuha ankum illa zalimu ba wanda zai kwace hannunku sai mugu macuci wa min wafa'ihi sallallahu alaihi wa alihi sallama har ila yau daga cikin cika alƙawarin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wafa'uhu ma al-intisari ma al-ansar cika alƙawarin da yau mutanen Madina mutanen alherin nan haifu taqawwafu yayin da suka fara jin tsoro an yuqima fi makka karifa ya zauna a makka ba da an fataha Allahu alaihi bayan Allah ya bashi nasara akan makka walakinahu tam'anahu sai dai ya natsan musu da zuciyarsu wa qala lahum yake ce musu ma'azallahi Allah ya mun tsari da irin wannan cin amana almahya mahyakum wal mamatu mamatukum zan rayi ne in mutu a inda kuka rayu ku mutu ya ku mutanen Madina kaga wannan cika alƙawari ne da manzo Allah ba mutum ne mai cika alƙawari ba hashahu Allah da kawai sai ya ce to shikenan dama dai kun taimake ni kun bani mafaka yanzu garin mu ya zama garin musulunci to Allah ya ba mu lafiya ku tafi garin ku ne ina nan wataƙila inda wani mara mutuncin ne aka je musu wani mara cika alƙawarin ya ce to na fa dawo gida ni fa shikenan jama'a mun gode an wanda kuka mana shekara da shekaru Allah ya sanya muku albarka Allah ya ba mu lafiya to manzo Allah mai cika alƙawari ne dan haka yace da ba dan hijira ba ko sanan zamu ɗaya daga cikin mutanen Madina zamu zo mu ji a gaba za su ƙara yin wata katubara mutanen Madina bayan an je Hunain suka je yana ta bada abubuwa yana ta raba dukiya ta ganima su kuma kawai ya kyale su da imanin su ko wanda labe ba su ba shikenan sai suka zagaya suka yi surutu har zance dai wanda daga cikin shugabannin su sa da dan ubada yazo ya ga ubada su dan samit abin yazo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kaji abin da mutanen Madina suke fada yake to kai me ra'ayin kai to ya manzo Allah ai ni ma ɗaya daga cikin su ne mana shi dai ko bai fada ba amma yana gani abin da suke fada kaman suna da dan justifiable reason na fadan magana sai manzo Allah yace to aje da a kira mu ansarawa ina taro da su aka kira su har aka bar ma wasu mutanen makka suka shiga su shida manzo Allah ya mike gaban su yace na ji abin da kuka fada ya zo kunne na cewa na ba su wannan mutane na dangi na ƴan makka na hana ku ki to ku sani na ba su ne dan su tabbata a musulunci ku kuma na bakku da imanin ku ne saboda naga kuna da imani yace ashe ban sane ku batattu ba na sa ku cikin shari'a ban sane ya musu gori yace ku yi magana mana suka yi shiru suka kasa magana yace in kun da kun ga dama ni ma za ku yi min gori ku ce ba ashe ba an kore ka ba muka baka wajen zama ashe ba an maka zama muka maka za ya tana musu gorin da za su yi mishi yace amma ku gane mutanen Madina ku mutanen alheri ne na bakku da imanin ku ne yace wallahi da ba dan hijira ba ni ma da zan zama ɗaya daga cikin ku ne ce kuma wallahi da za a raba mutane kungiya da sai dai na shiga kungiyar mutanen Madina suka dinga kuka suna ba manzo Allah hakuri suna cewa ne ina musu gafara a wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu addu'a alheri ya ƙara musu falala yace ku ba ku ga muku dadi ba mutane su tafi garuruwan su da dawakai da bayi da kwandaloli ku kuma ku tafi garin ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ba shine rabon ku manzon Allah shine rabon ku gaba daya suka ji dadin wannan manganu suka yi ta kuka suna nadama abin da suka fara to mutanen Madina kenan mutanen alheri al-ansaru kenan al-ansaru shi'arun wan nafu disaru haka annabi ya ce mutanen Madina sune tutocin addinin musulunci duka sauran al'umma fa tarkace ne a cikin musulunci kaunar su alama ce ta imani kin su alama ce ta munafurci da kafirci da haka shi sana daga cikin hujjar kafirta shi an ji saboda suna kin ansarawa babu wanda zai kisa sai munafiki ko kafiri kuma garin su shine wato hub shine makwara me za a ce da Hausa ne ko ya kuri jama'a Hausa ta wata iri ce na sani wallahi karshe ko matattara imani mi'zarul iman shine hub HUB inda imani zai shiga gaba ɗaya ya kwanta ƙarshen duniya idan imani ya rasa wajen zama a gaba ɗaya duniyar nan sai na ɗaiɗaye kamar yadda maciji ke ɗaiɗayewa sai ya koma gaba ɗaya sai ya zama shi lub a Madina nan ne wurin zaman shi shine zuciyar imani Madina wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu to kaga sai annabi ya cika mutanen Madina alƙawarin su saboda sun cika mai alƙawari duk alƙawarin da suka mishi da yake Makka sai da suka cika mai cewa za mu baka wurin zama za mu baka kariya da jininmu da dukiyarmu da mutuncinmu ba za mu bari kowa ya taba ka ba ko yana ka addininka sai dai in mun kare da aka zo Badar su ne a kan gaba a Badar ba su taba yaƙi da Qurayshawa ba amma suka fito kan gaba da aka zo Mubaraza suka fara fitowa Qurayshawa suka ce ka gani ko ka turo mana mutananmu na yan uwanmu mu fara da su sannan ne mutanen Madina suka koma da baya a Uhudu mutanen Madina sune a kan gaba wajen kare Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an samu matsalar da aka samu ta musulman da suka ainihin wato kibin umarni har kafare suka mutane musulmai tsunko ta baya mutanen garin Madina sune suka kare Annabi sallallahu alaihi wasallam aka dinga kashe su su sama da 70 Anas dan Madar kawun Anas ana cewa shedan ya yada an kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya tare shi ce an ce an kashe manzo Allah yace to me kake nufi yanzu yace ai mu je kawai mu a kashe maka abinda aka kashe shi me za mu jira ya kula cikin arna ya dinga saran su an ce ya kashe saboda mutum 30 kafin suka samu suka kashe shi suka yi kace da jikin shi aka kasa gane waye shi sai ta jikin wani tabo da ke jikin hannun shi wata uwar shi ta gane gawo shi to haka mutanen garin Madina suka kare manzon Allah da rayuwar su da mutuncin su da addinin su da komai nasu su dauko dukiya su kawo suka ba da gidajensu suka ba da matansu suka ba da kasuwancinsu aka yi wannan addini da haka manzo Allah ya cika musu alƙawarin da ya musu shi ma shine cewa yanzu Madina ta zama garin shi dan da ya shigo Madina bai kasaru ba yana shigowa cika sallah ya kama yi saboda mene saboda yanzu nan garin su ne yayi kaura kuma duk wani muhajiri dan Makka da aka je aka gama fatu Makka manzo Allah bai bashi da mai zauna a Makka ba sai dai ya dawo Madina shi ma ya zama dan Madina babu wanda ya koma Makka da sunan cewa to yanzu dama ni ina da dangi da kasuwanci da gonaki da na riga na kafa kasuwanci na an san ni bari in koma garin mu irin yadda duk muke yi in ka je biyuke yanzu ko ina ma ka tafi America ko ina ne ka je kai karatu ko kasuwanci kana nan Allah Allah kake garawa garin ku ko saboda nan ne aka san ka to babu wanda aka bawa izini ya zauna a Makka daga cikin su kowa sai da ya koma Madina saboda mene saboda can ne asalin cibiya halkwata imani halkwata Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi babu shakka manzo Allah ya kai matuƙa wajen cika alƙawari wafa'an ne lil ahad ya cika musu alƙawari yadda suka cika mushi to haka ai kamata musulmai mu dauki wannan darasin game da cika alƙawari da ainihin cika amanonin da aka bamu duk mutumin da ya maka halacci kai masa duk mutumin da maka karama ya taimake ka a halin bukata ka taimake shi a halin bukata shi ma ka mishi abin da zaka ga kamar ka biya shi in baka samu da zaka biya shi ba alal aqalli ka ce mishi jazakallahu khairan ko kuma da tabbata a cikin ainihin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ga karatu ya karatu amma lokaci ya kure mana dan haka zamu tsaya a wannan gaba ta ainihin 15 a kafin mu yi addu'ar rufewa dama mun ce zamu zo ainihin wato ai photocopy na wasu shafuka daga littafin Zadul Ma'ad min fi hadi khairul ibad wannan ga photocopy daga taqiqin wato su Sha'ibul Arnaut da ainihin wato Abdul Qadir Arnaut nayi ga nayi photocopy wasu shafukan zan ba masu photocopy insha Allah sai su sawara mutane saboda wannan shi taqiqi mafi kyau gaskiya ga littafin amma wanda yake da wato wani copy daban to ya iya amfani da shi sai ya nemo inda fasdun fil isharati ila ma fil ghazwati min al fiqhi wal ta'if a fatu maka kenan wannan a juz'i na uku ne aka ciro shi galibi masu mujalladai hudu din nan ko biyar duk zaka samu karatun a juz'i na uku idan kuma mai biyu ne to dai ana sa ran ka same shi a wannan juz'in na uku na biyu din a cikin wato hadihu sallallahu alaihi wasallama fil ghazawat shine babu sai ka bi firasa ka nemi inda babu yake sai ka sanya alama sai ka zo da shi mako mai zuwa ko wani makon idan an Allah ya kai mu sanda za a yi karatu an gama wannan sai mu bi sama sama sai mu karanta wasu ƙara-ƙaran bayanai a cikin wannan ainihin wato wuri insha Allah sai dai kitabun Zadul Ma'ad za a zo a kantar da shi a wannan makaranta insha Allah ta'ala in bisa shawara ta ce to malam mai shago shi ya kamata ya wannan karatun na faɗa tare nan ko amma sai wanda director ya sa daga cikin malamai masu karantawa a wannan ainihin wuri insha Allah muna fata Allah ya ba mu dacewa to da wannan magana nake cewa abinda muka faɗa daidai a cikin wannan karatu namu da sauran karatuka ya Allah muna roƙon ka ba mu ladan faɗa da ladan aikata abubuwan da suke na alkhairi a ciki Allah ka tsare zuciyar mu daga munafurci ka tsare ayyukan mu daga riya Allah ka sa mu mutu cikin imanin mu ya Allah wannan bangare namu na arcin Najeriya dake fuskantar matsaloli na siyasa da tattali da addini da rayuwa Allah ka yi mana maganin wannan bala'o'i Allah ka kawo mana zaman lafiya da alkhairi a ƙasashen mu ka za a mana shugabanni na gari ya Allah dan girmanka da ainihin daukaka ya Allah da rahamaka muna addu'a ta musamman gaban malamin mu al-Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullahu Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya dauka daraja shi a cikin siddiqai da shahidai Allah ya raya shi a cikin rayayen shahidai shi da Abdullahi da matar shi Umma Abdul Barri abubuwan da suka bari a baya na iyalai da zuriya da dalibai da karantarwa da ainihin sadaqatul jariya Allah ka wanzar da su har zuwa tashin kiyama Allah ka dauka wannan cibiya da ya kafa fiye da mafarkin da yayi na inda za ta iya kaiwa ka daukaka musulunci da addinin ka ya Allah ka daukaka shirka da kafirci da magudanci ina faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah